sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya da asubahin yau Lahadi 8 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. An ci gaba da barin wuta zuwa dare sa'o'i bayan da mayakan Falasɗinu suka kaddamar da wani gawurtaccen hari na bazata kan Isra'ila jiya Asabar. Mayakan Hamas sun cilla dubban rukoki daga Gaza, sannan suka tura mayaka suka kashe tare kuma da kama sojojin Isra'ila da fararen hula. Wannan tsararren harin ya shammaci bangaren bayanan sirri na Isra'ila. Akalla sojojin Isra'ila 250 ne aka kashe, sannan sama da 1000 kuma suka samu raunuka bayan da dimbin Falasɗinawa suka kutsa cikin Isra'ila daga Gaza ta ƙasa da ta sama da kuma ta ruwa. An kama sojojin Isra'ila da fararen hulan da ba a san adadinsu ba aka kai Gaza, wanda hakan wani al'amari ne mai sarƙaƙiya ga Isra'ila. Isra'ila ta kaddamar da hare-haren jiragen yaƙi kan Gaza, inda ta kwantar da gine-gine da dama. Jami'an asibitin Falasɗinu sun ce Falasɗinawa akalla 200 ne aka kashe, sannan sama da 1,600 kuma suka ji raunuka. A halin da ake ciki kuma, shugaban Masar Abdul Fattah el-Sisi ya yi gargaɗi jiya Asabar kan abin da ya kira jerin nau'ukan tashe-tashen hankula da ka iya biyo baya, ganin yadda Isra'ila ta mayar da martani da munanan hare-haren jiragen sama bayan da Hamas ta kaddamar da wani mummunan hari kan Isra'ila. El-Sisi ya ce ya samu kiran wayar tarho daga shugaban Faransa Emmanuel Macron, kuma sun tattauna kan abin da ya kira kokari na bai daya na hana al'amarin dada yin muni a zirin Gaza tsakanin Falasɗinawa da Isra'ilawa. Dama Masar na da tarihi na zama muhimmiyar mai shiga tsakani wajen sasanta Isra'ila da Falasɗinawa. Sabon makami mai linzamin nan, wanda akan cilla zungurunsa daga rani, mai iya isa wata nahiyar daga wata, wanda Rasha ke kerawa na gabda kammaluwa, a cewar ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu jiya Asabar, bayan da ya gane wa kansa yadda ake kera makami mai linzamin na Sarmat, wanda ɗaya ne daga cikin makaman Rasha mafiya shahara. Hada wannan makami da bangaren makamai masu linzami na zamani, wanda daga shi ne Rasha za ta kafa rundunar mayakan nukiliya na ƙasa, wani abu ne da ake baiwa fifiko don tabbatar da tsaron ƙasar, abinda aka ruwaito Shoigu na cewa kenan. Kalaman nasa sun yi daidai da salon babatun karfin nukiliya da Rasha ke dadayi a tankiyarta da yammacin duniya sanadiyar yakin Ukraine. Makami mai linzamin na Sarmat, wanda sojojin kawancin NATO ke lakabi da Shedan, an ce akan iya kaddamar da shi cikin kankanin lokaci, wanda don haka na'urar ganowa ba ta ma samun isasshen lokacin bibiyar tashin makaman. Tokar fa'a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiya Asabar, Majalisar Dinkin Duniya ta ce wata girgizar ƙasa mai ƙarfi ta auku a yammacin Afghanistan, inda ta yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 100 da kuma raunata wasu 500. Girgizar ƙasar mai ƙarfin 6.3 a ma'auni ta fi aukuwa ne a Zindajan, wata gunduma da ke yankin tsakiyar lardin Herat mai makwabtaka da Iran. Sau biyar akalla hucin girgizar ta yi ta jijjiga lardin cikin sa'o'i 5, kuma hucin ya rutsa da wasu ƙauyukan cikin gundumomi 3, a cewar ofishin na Majalisar Dinkin Duniya mai kula da harkokin jinƙai. Ofishin ya bayyana yadda da dama daga cikin waɗanda suka samu raunukan ke cikin mummunan yanayi. Gidaje sama da 600 au sun ruguje kwata-kwata au sun lalace. A ƙarshe, sojojin Turkiya sun kashe mayakan Kurdawa 58 a arewacin Siriya a wasu hare-haren da suka kai da dare a wuraren mayakan, a cewar ma'aikatar tsaron ƙasar jiya Asabar, yayin da tashin hankali ke dada munana a yankin tun bayan wani harin bam da aka kai a birnin Ankara kusan mako guda da ya gabata.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin VOA Hausa kasuwa akai miki nuni. Kasuwa akai miki nuni. Kasuwa a kasashe ya.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, muna muku barka da sake saduwa da ku a cikin shirin kasuwa akai miki dole na wannan mako, wanda ni Idris Abdullahi Bako zan gabatar. Shirinmu na yau zai mai da hankali ne kan kasuwancin sokoro wanda ke samun karbuwa a nan birnin Accra. Ana gudanar da wannan kasuwanci ne a kasuwar ƙasa da ƙasa da ke nima birnin Accra, kuma ana shigowa da sokoro din ne daga ƙasar Najeriya da Burkina Faso. A hali yanzu ina tare da ɗaya daga cikin dilolin da suke shigowa da sokoro daga Najeriya.
Sunana Mustapha Ahmad, mai sayar da sokoro da a Ghana Accra kasuwar nima.
Ya kuke shigo da sokoro daga ina ake shigowa da shi wani gari a Najeriya?
Muna shigo da sokoro daga Najeriya Kano, daga garin Kano.
Banda Kano ba inda ake sayar da sokoro?
Gaskiya dai Kano nan ne majority inda ake yin harkar sokoro.
Sokoro iri nawa ne?
Soba da yana nan hawa uku ne, akwai fulawa, akwai katkat, akwai foda.
To wanne yafi kyau?
Gaskiya duka yana da kyau, dan daga abu ɗaya ne yake zuwa kamar ya zama abu. Daga fulawa yake zama katkat, sannan ya zama foda.
Kune kuke sarrafa shi ya zama haka?
A kayan daki-daki kamfani su suke siyan fulawa. Daga fulawan kuma mu ƴan kasuwa idan sun cire wanda suke supplying su fitar da shi kasashe na Turai, mu kuma sai mu sai katkat daga gurinsu, sannan mu sai foda.
Noman zaki sannan a sarrafa shi ya yi haka kudi a
mafi dai karfi dilolin sobo da wanda suke sarrafa shi a Kano ne, amma yana nan a garuruwa daban-daban. Yawa yana nan a garuruwa daban-daban, amma dilolin sobo a Kanon ma suna nan unguwa daban-daban ne, ba wai unguwa ɗaya bace ba.
Shi yasa wani iri kuke kawowa nan Ghana?
Duka irin su muna kawo fulawa, muna kawo katkata, muna kawo foda.
To wanne ya fi aka fi siya nan Ghana?
Gaskiya dai wanda aka fi siya katkat shine wanda aka fi siya, shine ake ce mai tsaki.
Dukansu ana jikawa a sha kamar yadda ake son su?
Dukansu ana jikawa a sha.
Ko za ka zan san farashin kowanne a ciki?
Mu ai kamar harka ce ta dealership. Harkar dealership kuwa wanda miki siyarwa da kayan su kuma su ne suke auna shi, kamar su suna kiransa oloka, mu kuma muna kiransa kwano. Yawa yana nan su olokansu kamar kwanan Nigeria. Su suke iya zuwa kamar wanda yake son rabin buhu da wanda yake son kwano ɗaya da wanda yake son kwano biyu, amma mu kamar muna kashi buhu-buhu ne, kwantiti kuma mai yawa.
In kuka kawo nan sai a nan a siya, ƴan kasuwa su siya, sai su kuma su je su rarraba suna saida shi kwano-kwano.
Yawa su ne. Su kansu a cikinsu akwai diloli wanda in mun kawo kamar suna iya siyan kayan namu ma gaba ɗaya. Akwai kuma wanda suke iya siyansa kamar masu ƙaramin ƙarfi kenan, suna iya siyan irin buhu goma, buhu biyar, wata ma buhu ɗaya ne ƙarfinta, haka suke siya.
To ya kasuwanci yake tafiya nan Ghana?
Kasuwanci sai dai mu yi wa Allah godiya. Amma dai a wannan weza gaskiya yanayin soban namu a wannan lokacin bai da kasuwa sosai saboda yanayin sanyi, amma irin weza zafi a wannan ne lokacin kasuwa soba take da daraja sosai, ake dan samu yanda ake so.
Misali kamar yanzu tunda kai dila ne,
na'am,
na zo zan sai buhu daya kan nauran sa ne,
zan baka shi akan 12 million da 12.5 har zuwa tatam CD 1,225 zuwa CD 1,300, baya yin kasa da haka.
Baya yin kasa da haka. Duka kodi wanne ciki kala uku, wanne fi tsada farko?
Katkat shi ya fi tsada.
Shi a kan nawa yake?
Shi ne muke sai da shi CD 1,300 zuwa 1,250.
To sai wanne kuma?
Sai kuma foda. Shi ma dai mukan iya sai da shi the same irin wannan farashin, amma ya danganta da lokacin idan ana buƙatarsa. Amma idan ba a buƙatarsa sosai gaskiya farashinsa kamar bai wuce kamar 10 million zuwa kamar CD 1,100.
Sai na uku.
Shi kuma foda a wannan shi ne fulawa. Shi gaskiya a wannan lokacin ma kamar shekaran nan gaba ɗaya ma ba mu kashi ba. Saboda su ma nan suna noma wani nasu, ana ce mai shi ma dai fulawa. Daga Burkina suke kawo shi.
Shi wannan daga Burkina ke kawo? Akwai shi a Kano?
Muna da shi a Nigeria. Namu ma dai ya fi nasu yawa. Ma wasu lokacin sukan ce nasu yana da wani abu da namu bai da shi. Shi yasa in ba bukata suka yi mu kawo shi wannan fulawa ba ma kawo. kawo shi.
Kalubale ba.
Kalubale dai ana fuskantar sa. Dan shi dan kasuwa dama dole ne sai ya ci karo da kalubale.
Misali
yau
na misalin kalubalen da kake fuskanta daya ko biyu haka.
Shine ka zo ka bada kayan ka gurin da kake ganin ba za ka samu damuwa ba sai kuma ka iya samun akasin haka.
Na kudi
kenan.
Ba za a biyan kudi da wuri.
Wasu lokutan ana biya amma wasu lokutan gaskiya ana dan wahal da mu kostomomi ana gajiya gaskiya.
To tun daga Kano lokacin daukowa kaya zuwa nan ba ka fuskantar kalubale a hanya?
Wannan dai ba a cika fuskanta ba amma da yake da akwai wadanda su ne suke kawo mana kayan dilolin abin za a iya yin magana da su saboda duk wani kalubale mu a matsayin mu kaman masu kaya su suka san wannan challenges
halin da suke sawa kaman direbobi kenan ko
ba direbobi ba da akwai wanda suka mallaki mota yauwa direbobi su ne masu aiki a karkashin su
sunana Alhaji Mustafa Rajabu Jega
na'am
ni ne shugaban masu kawo kaya daga Najeriya zuwa nan inda kake da kaya Najeriya Kano ne Sokoto ne Jega ne Gombe ne Adamawa ne duka ko ina ne inda cikin Najeriya ne muna kawo shi nan a Accra ne ma ni ne shugaban su
yanzu masu sana'ar soburoji idan sun dauko daga Najeriya kuna samun matsala hanya daga Kano
ba mu samun matsala daga Kano
ba kuwa ba da duki
da yake ba mu shiga Niger muna da border tsakanin mu da Benin ta tsamiya muna biyo wannan mu shigo Benin mu yi duti sai border Togo daga border Togo kuma za mu sake yin duti kuma sai border Ghana in sun zo border Ghana shi ma za mu yi duti na cikin Ghana za mu sauke za mu yi duti idan mun ka zo Accra babban Benin sai mu sauke nan kasuwan Nema
ya yanayin dutsen yake da tsada ko dai
gaskiya
daidai yadda kuka tsammani
gaskiya ba yadda muke tsammani ba akwai challenge gaskiya saboda kaga sefa ne muke biya cikin Togo da Benin kudin na dan zuwa sama gashi sefan nan yanzu canji ya tashi idan mun zo ma border Ghana su ma suna buga kan dollar yadda ya kama nan shi za su yi mana aiki ba ruwan subsidy sannan subsidy nan mu biya duye da ya kama sai mu shigo hannan kayan abinci ne akwai kasan da ma bai yadda ka wuce da shi ba da farko nan Benin sun kama yi muna ba su bari mu wuce mu ratsa kasan su kawai mu wuce transit ne muke amma ba su suka bari amma daga baya dai ya gane cewa kayan nan ba kasan su ake tsayawa da shi ba ya bari mu kauce ba shi ka ba sobo kawai ba muna do yanzu yau na dauko wake daga Gombe lodi mota daga Gombe muna kawo wake muna kawo maiwa muna kawo tanka kime barkono suke cewa barkono yanzu ba haka ga mota da yana ya shigo yanzu magana da muke da kai ina da mota tsaye ne ma ya dauko sobo da wake da maiwa
kaji da yake kuna diloli ne yanzu kana sayar da bude
muna ba yan sari ne muna ba masu kasuwar matan da ke cikin kasuwa mun ka ba su sati da sati biyu suka sayar sai su ba mu kudin da ke nan
yanzu ina rumfar daya daga cikin matan kasuwa da ke saran so burodin kuma suke sayarwa kwano-kwano ko luka-luka kamar yadda ake faɗa a nan
a sunana Jazulai
ga sugo na ga sugo kamar iri-iri guda uku ko hudu ne nan ga
haka ne uku ne
da wanne da wanne kuke akwai
muna da katikat muna da flour muna da powder
aga ga wani kaman tuka ne kaman gari haka
shi powder kenan shi nika haka ya nika shi ai
kace ka nika ko haka yake zuwa
haka yake zuwa ana ka muna ne haka ne
shi wanda aka nikan yana kai nawa kaman kwano kuke saida shi ko uluka uluka kenan
abuwa ke ka muna amma muna saida uluka
ko za ku saida uluka
uluka 35 cedi
cedi 35 to shi dayan fa
shi katin kuma haka
shi ma haka
amma flower da shi dai yana kasa kadan shi dai kenan nan shi nan ga muna ba da 30 cedi
wato cedi 30 kenan ya ci ni
sai dai ana sai don yanzu mutane da yawa sun fi gane masobo fiye da drink normal drinking da ake shan don sobo suna batun shi yana da kyau sosai mutum inda ka ci abinci ka samu sobo ya fi normal drink isa ya bar kowa dai na amfani da shi yanzu
kisa cikin uku na wanne fi wanne aka fi siya
katin shi katin da wanda aka yi saboda wai wannan yana auki in sun dafa shi sun fi ganshi yana thick isa sun fi son wannan da flower nan kuma normally yan turai su ma wanda suke son kenan ake tafiya
ana siya daga Najeriya
ana siya a tare da shi
a wasu wani kalubale muke fuskanta a matsayinki da yake siyarwa challenge
ba wani challenge karon gade da ya zo da ya zo ya yi kyau eh ba wani matsala kan amma
akwai lokaci da zai kai ba ku samu
eh akwai lokaci kamar mun shiga rana kai zuwa ga muna cikin wadan sanyi sanyi aka ji sai ya bar
wanda nake lafiya akwai yanayi da zai zo ya zamana babu shi san kuna nema ba ku samu ba ya zamana ba kawo shi daga Najeriya ba ko daga inda ake kawowa
ai season ne akwai season da yake zuwa
muke kamar wani season kenan
yayin zaka sabo ya fito yasa yanzu ga bai fito wasu su ajiya ne ke cikin shago sai suna ciro yasa an wanne karin sabo yi yasa kai kan sabo yi zo to wannan shi ya bugu amma sabo bai zo da yawa ba to shi mu yi yan shi a ce babu yayi short haka ne muke ci
to masu sauraron mu ya kace abin da ya sabo ga kenan a shirin mu na yau sai ku kasance da muryar Amurka mako zuwa domin jin wani sabon shirin kasuwa kai nake nuni ni ne naku Idris Abdullahi Babu na gabatar da shirin
masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
wa maza da mata salama a gare ku ni ne mai suna Reverend Sumaila Labo ina hidimar bishara karkashin Église Évangélique de la République du Niger RN a nan Maradi cikin Jamhuriyar Niger ina cike da farin ciki na gabatar da wannan nasiha ta ranar Lahadi bisa ga jinkai da alheri da Allah ya yi mani ina son in kafa nasiha ta akan waɗannan ayoyi na littafi mai tsarki cikin wasiƙar manzo Bulus zuwa ga Filibiyawa sura 4 aya 8 da 9 daga ƙarshe kuma ƴan uwa ko menene na gaskiya ko menene abin girmamawa ko menene daidai ko menene tsatsarka ko menene abin ƙauna ko menene daɗaɗɗar magana in ma da wani abu mafifici ko abin da ya cancanci yabo a kan waɗannan abubuwa za ku yi tunani abin da kuka koya kuka yi na'am da shi abin kuma kuka shi gare ni ku aikata ta haka Allah mai zartar da salama zai kasance tare da ku ƴan uwa maza da mata nasiha addu'a ce fata ne roƙo ne ina addu'a ga Ubangiji Allah mai iko duka wanda ya halicce mu ya ba mu ikon tunani da yin abin da yake na gaskiya ya ba mu ikon tunani da yin abin da yake na girmamawa ya ba mu ikon yin tunani da aikata abin da yake na daidai ya ba mu ikon yin tunani da aikata da fadin abin da yake da daddar magana kuma in abin da ya cancanci yabo Allah mai zartar da salama ya ba mu salamarsa a cikin zukatanmu a cikin kasashenmu a cikin kuma duniya baki daya salama a gare ku
madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraronmu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan acid peptic disease wato cututtukan da suka shafi yadda jiki ke samar da sinadarin acid a cikin cikin dan adam tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima dake jihar Bauchi to likita masu sauraronmu za su so su ji karin bayani akan waɗannan cututtuka na acid peptic diseases.
Acid peptic disease ko kuma APD wani rumfa ne na cututtuka manya-manya kamar haka. Na farko muna da esophagitis, na biyu akwai gastritis, na uku muna da duodenitis, na uku muna da esophageal ulcer, muna da gastric ulcer, duodenal ulcer, Zolinga Ellison syndrome tare da sauransu, amma wa'annan dai da na kira sune manya-manyan. Wannan acid peptic disease din kuma, ko kuma in ce cututtukan da na kira wanda acid peptic disease din suna da wani kamanceceniya babba, wani kamanceceniya ba kuma bane illa dukkan su akwai taka rawa mai matukan amfani na shi wannan sinadari na acid din. Wannan acid din nan kuma kamar yadda muka san shi a Hausance dai shine dai acid din da muka sani, amma ba wai irin na lab ko na chemical ba, but rather acid din da yake jikin nan Adam na hydrochloric acid tare da sauran makamantansu irin su gastrin tare da pepsin. So su ne in kasance sun canja kamanni ko kuma aikin su ya canza suke jawo irin wa'annan cututtuka da muke irin su acid peptic disease wanda na lissafo su a baya. Wani abu kuma wanda yake da dadi akan wannan acid peptic disease mai matukar amfani shine ba zallan acid bane zalla yake taka rawa, har da wani abu shi Helicobacter pylori infection ko kuma Helicobacter pylori infection wanda shi ma yana da matukar amfani da a tuna da shi dan cikin bayanan mu da zamu yi za a ji ana yawan maimaita shi. So da acid ne da kuma H pylori suke taka rawa tare da wasu abubuwan da zamu faɗa a gaba. So kenan acid peptic disease ba cuta bane guda ɗaya, a'a wato wani rumfa ne na cututtuka da na lissafo a baya.
Shin me ke haddasa irin waɗannan cututtuka?
Daga cikin manyan abubuwan da suke haddasa irin wannan cututtuka, na farko dai akwai shi kanshi acid din, na biyu muna da NSAID wato non-steroidal anti-inflammatory drugs wato waɗansu irin magunguna ne wanda su ma suna iya haddasawa ko wanda basu haddasa ba to za su iya taka rawa gurin ƙara ko kuma jawo wannan cutar, kamar irin su ibuprofen, irin su diclofenac, irin su indomethacin, irin su naproxen tare da sauran group din da suke wannan NSAID din. Sai sama ga mutumin da yake da irin wannan cututtukan mukan ce ya guje shan irin waɗannan magunguna ko da allura ne balle kuma a zo a ce hadiya. Bayan haka kuma akan samu wanda suke yawan shan sigari ko kuma wanda suke yawan shan giya, to shi ma yana asalin taka rawa. Sai kuma babban a cikin su shine H pylori infection da na faɗa baya. Wannan H pylori infection din kusan kowanne Adam ya da kadan a cikin shi ko kuma kadan a jikin shi kai, amma sai dai ga wanda suke da acid peptic disease na su yakan yawanta sai ya dawo kuma ya kasance ya fara cutar da su. Sai sa akalla a kiyasce akalla kusan mutum biliyan 7 zuwa 8 da muke da su a duniya, sama da biliyan 3 ko kusan biliyan 3 suna da wannan wato ainihin cuta ta Helicobacter pylori, ko da ma a zo a ce ba su da acid peptic disease. Wa'annan su ne aggressive factors din, amma kuma at the same time muna da opposite ones din da su kuma sukan taka rawa gurin yin kishiyan abin da na faɗa kenan.
To likita, menene ma alamun irin waɗannan cututtukan?
Daga cikin manyan alamomin waɗannan cututtuka dai shine ciwo wanda mutum yakan ji a kirjin shi ko kuma a cikin shi ko kuma a dan ta kusa da ƙasa da cikin shi za a ce, amma yawanci ciwon kirjin da na cikin yafiya musamman mutum inda zai ce maka inda wato ainihin ribs ko in ce wato kaman kirji kenan tsakanin nan sternum, wato kirjin da yake tsakanin kirji kenan ko in ce kashin da yake tsakanin kirji da kasance a kowane rami wanda kowa in ya danna to tai dai ta wannan gurin mutane sun fi complain akan ciwo ko kuma ciwo mai tsananin zafi ta wannan gurin. Ga wa'ansu kuma yakan zo musu da wannan ciwon tare da amai, amun ma kuma yakan zo na jini, wani sukan zo musu da bayan gida wanda shi ma na jini, wani sai kan zo musu wato ainihin darama da kuma tsoron cin abinci tare da kuma wato ainihin fargaba dai in generally na shan ko kuma cin wani abu wanda musamman suna tsoron kar ya daga musu ko kuma kar ya jawo musu. To wannan shine manyan alamomin wannan cuta. Akwai wanda yakan zo musu har da su gyatsa tare da sauran su wani abu, shi family dyspepsia kenan. So su ma duka suna cikin taka rawa a wa'annan alamomi na acid peptic disease. Sai dai wani gudu ba hanzari ba, alal misali esophagitis ne kamar yadda na faɗa a baya, to alamomin shi akwai dan bambanci. Gastritis ma haka, duodenitis ma haka, esophageal ulcer ma haka, gastric ulcer da duodenal ulcer. An bar mu sa himma da zuwa kan manyan da suka fi damun al'umma wanda shine gastric ulcer din da kuma duodenal ulcer. Gastric ulcer shine yayin da ta cikin tumbin mutum namiji ko mace ya fara ƙwarzanewa wanda har yake to the extent that ya ji ciwo kamar da ciwo da muka sani, to sai ya kasance ya ja masa irin wannan wato ainihin zafin wanda har zai zo ya dame shi, to shine gastric ulcer. Duodenal ulcer kuma yayin da the same ciwon ya auku a madadin cikin tumbi but rather sai ya je cikin hanji wato small intestine kenan. To yayin da ya je wannan gurin kuma sai kasance ciwon shi ma yana jawo masa. Sai dai babban hanyar da ake iya bambance su shine yayin da gastric ulcer ne mutum yana cin abinci cikin minti 2 3 ko 4 ko 5 sai wannan tsananin ciwon cikin ya tashi masa musamman in ya ci abincin da bai karfe shi ba, irin abinci kamar su yaji, su maiko, su gas, su tsami tare da irin wake ko wani abu makamancin haka, akwai wanda yake asalin damu su kuma in mutum bai ci abinci ga baki ɗaya ba. Shi kuma duodenal ulcer ne shine yayin da mutum ya ci abinci ya kara awa 2 zuwa 3 ko 4 to da shi kuma ciwon cikin zai fara masa kenan, especially in mutum ya ci abinci da dare. A ce mutum ya ci abinci karfe 7 da rabi ko 8 din dare, ɗaya daga cikin wannan na faɗa ko ma a ce halaba su bane, to duk inda karfe 11, 12 ko 1 dare ta yi, to sai hana shi sakatta. Wannan babban alamar duodenal ulcer ne. Amma kamar yadda na faɗa, kowanne a cikin su yana da irin nashi alamomi, amma da yake an fi samun waɗannan cases din a nan arewacin Najeriya, to dole himmar mu da ƙwazon mu ya fi wato ainihin karkata ga waɗannan manya guda biyu da na faɗa din. So sai na gaba kuma akwai aman jini. So aman jini kuma kan akwai ga wanda suke da gastric ulcer, wato wanda ulcer su yake tumbi ne saboda ba dan komai ba, dan ya dan fi kusa da baki mutum, wato zai kasance in mutum ya tashi aman ba zai masa wahala ba abincin saboda ai bai nisa da shiga ciki ba. Amma wanda yake da duodenal ulcer kuma on the other hand ya fi ganin bayan gida na jini, ba dole a ce ma ya ga bayan gidan jini ba, amma ba amma wanki bane bayan gidan ya kasance ai baki sosai, wanda har mutum ya fara tana a to ni kan menene ji wannan bayan gida, wanda ba komai bane illa ulcer ne da ta dan daye jinin da yake fita a wannan gurin, to shine zai zo ya hadu da abincin da muka ci ko da bayan gidan da zai fita, wanda shine zamu ga wannan alamun jinin ko kuma shi bayan gida na jini.
Shin akwai wani gwaji na musamman da ake yi don gane irin waɗannan cututtuka?
Tabbas akwai gwaje-gwaje manya-manya da ake yi wajen gane su. Daga cikin su akwai esophagogastroduodenoscopy. Wannan esophagogastroduodenoscopy din kamar daga sunan shi ya hada da za a sa wani wato ainihin inji ne ko in ce tube na musamman wanda akwai kamera a jikin shi, ana dorawa a cikin bakin mutum yana shiga ba dadi dai, amma haka za a yi hakuri mutum yana yi yana hadewa ana ganin ta ina ne akwai wannan ciwon. Shin mutum yana da esophageal ulcer ne, gastric ulcer ne, duodenal ulcer ne, Zollinger-Ellison syndrome ne, ko ma kansa Allah sauye, don yana bada dama ya nuna mana ainihin hoton inda wannan cutan yake da girman shi, da kuma uwa uba in ya fara jin ciwo ma to an extent har ya fara jini, to duk wannan esophagogastroduodenoscopy din shi zai nuna mana. Amma kuma in shorter terms ana kiran shi endoscopy kenan, but ba san haka yake yi ba, yakan taimaka ma gurin samun biopsy. Biopsy shine wani dan karamin wato ainihin dan a ce gwaji da akan yi gurin yagowa patin da ake tunanin ya samu illa, kamar yanzu inda nace muku alal misali duodenal ulcer ne aka ga ta gurin hanji ne ya samu illan ta ciki, to sai a dan yago wannan gurin sai a ji a ƙarin gwaji a tabbatar da cewa kansa ne ko kuma ba kansa bane, saboda shi ma wannan abun yakan iya jawa kansa ko kuma yakan yi kama da kansa, to sai sa abun ba za a iya saurin cewa mutum yana da ulcer ba in dai ba a yi wannan gwaji na esophagogastroduodenoscopy ba. Na biyu daga cikin gwajin kuma su ne kamar haka, akan yi gwaji na upper gastrointestinal series, wanda shi kuma yakan ba mu dama ne mu san ta ina shi ma ainihin wannan cutan take. Yawanci akan ba mutum barium ne sai ya sha wannan barium, ana iya shi barium swallow, sai mutum ya haɗe yana shan ruwan yayin da kuma ake hoton kirjin, to yayin da aka yi hoton sai ya ba mu dama mu san ta ina ne ainihin cutan yake, wanda kuma ba za a taba ganewa ba har sai an ga yadda ake yi. Sai kuma wannan shi akwai wani urea breath testing, wanda mutum zai sha wani abu ne that is enriched with wannan urea din nan, wanda in ya haɗe shi ma duk hoton ake yana ba mu dama mu san ko akwai presence na Helicobacter pyloric infection ko kuma it is absent. Amma in some situation wanda ya dan fi sauki ya fi sauri a cikin su shine akan H pylori test, wanda kuma jini ne kawai za a ja cikin minti 15 ko 20 an gano ko akwai wannan bacteria na H pylori a jikin mutum. Wani gudu ba hanzari ba, ba amma mamaki bane ya nuna babu bacterian H pylori da yake jawa ulcer din, amma ko mutum yana da ulcer, to shine abun mamaki. Kuma amma shi wani mutum yana da Helicobacter pyloric infection a cikin shi amma bai da ulcer, amma kuma zai iya yiwa yana da gastritis, esophagitis ko kuma duodenitis ko kuma other similar condition din da yake under wannan acid peptic disease din. Sai dai amma babban cikin su shine endoscopy din, wanda shine general term da muke amfani da shi, shine gold standard din. Amma kuma babban sunan da ake amfani da shi shine esophagogastroduodenoscopy. Wannan sune ainihin gwaje-gwajen da ake dan a tabbatar da mutum yana da ɗaya daga cikin cututtuka na wannan acid peptic disease din, dan a san wani irin magani ya kamata a ce an bashi ko kuma an bata.
Shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a mako mai zuwa don jin irin mutanen da suka fi cin karo da waɗannan cututtuka da ma wasu muhimman bayanai. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai Dr. Buslim Bello Katagum da muka kasance tare da shi a cikin shirin, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.